Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tusule da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 9 ga watan Maris din shekarar 2020. Abin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai.
Adadin mutane da suka mutu a kasar Italiya sanadiyar cutar coronavirus yayi matukar karuwa daga 133 zuwa 366 a jiya Lahadi. Rundunar sojin Amurka ta ce ga dukkan alamu ta kashe ɗaya daga cikin shugabannin mayakan Al-Shabab a watan jiya. Abokan karawan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da suka sha kai na ci gaba da mara masa baya.
Kanin labaran duniyan kenan. A cikin shirin za kuma ku ji cewa bayan da aka samu bullar cutar coronavirus a Kamaru, shin waɗannan matakai kuma mun birnin Najeriya ke wato dake makwabtaka da kasar ta Kamaru suka dauka domin dakile bullar cutar a yankin su?
A kalla a kowane rana muna samun mai screening din mutane kamar 240 zuwa 280 bisa ga yawan wanda suka zo a cikin
jirgin sama kenan,
jirgin sama.
Sannan za ku ji cewa ana ci gaba da kace na ci a tsakanin al'ummar jihar Taraba, inda yayin da gwamna Darius Dickson Ishaku ya kwashe sama da wata biyu baya cikin jihar.
Yau a ce wai majalisa ta zauna gwamnan da ya bar jihar kusan sama da wata biyu babu labarinsa, wai an bashi good of confidence.
A dokar Najeriya akwai inda ya rubuta, aka rubuta cewa idan gwamna baya nan a cikin jiha ya zama laifi.
Muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim zai gabatar, amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba ga cikakkun labaran. Adadin mutane da suka mutu a sanadiyar coronavirus a kasar Italiya yayi matukar karuwa daga 133 zuwa 366 a jiya Lahadi, wanda shine adadi mafi yawa a duk wata ƙasa bayan China. Yayin da harkar lafiya ke dada shiga hatsari, ƙasar ta kafa wata sabuwar dokar ta ɓaci mai killace arewacin ƙasar, wadda ke ɗauke da kaso 1/4 al'ummar ƙasar ta Italiya. Wuraren sun haɗa da yankin Lombardy da kuma cibiyar kasuwanci ta Milan. Bugu da ƙari, Italiya ta rurrufe larduna 14 wanda suka hada da Veneto, inda nan ne birnin Venice yake. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister ƙasar Giuseppe Conte ya yi bayani cewa
ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento.
Ya ce za a samar da doka ta daban a sauran bangarorin kasar. A Lombardy da sauran lardunan arewacin kasar da na lissafa, an samar da dokar hana shiga da fice a ciki da wajen lardun. Za a bada dama ne kawai ga bukatun kwararru da kuma harkar lafiya da suke tilas. Rundunar sojin Amurka ta tabbatarwa muryar Amurka cewa akwai yiwuwar an kashe ɗaya daga cikin shugabannin mayakan Al-Shabab a harin da jirginta na yaƙi mara matuƙi ya kai a watan jiya. An ci imanin cewa lallai Bashir Muhammad Mahmud, wanda ake wa lakabi da Bashir Kurgab, ya rasa ransa a harin jirgin saman da sojin Amurka suka kai ran 22 ga watan Fabrairun da ya gabata. Mai magana da yawun haɗaɗɗiyar rundunar sojin Amurka da na ƙasashen Afrika da ake kira AFRICOM, kanar Chris Kantz, shi ya shaida wa wakilin muryar Amurka. An kuma ƙaddamar da harin ne a garin Sakwa da ke tsakiyar yankin Jubba. Kurgab na ɗaya daga cikin gagararrun kwamandojin mayakan Al-Shabab ɓangaren Jabhat. A baya-bayan nan ya riƙe waɗannan mukamai guda uku, biyu daga ciki suna gudanar da ayyukansu ne a ƙasar Kenya, wanda ɗaya ita ce fitinanniyar ƙungiyar nan ta Jaish Aiman da ke wajajen Membe. Abokan takarar tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden da suka sha kai na ci gaba da mara masa baya a yayin da ya doshi zabuka fidda dan takara a jihohi 6 ran talata mai zuwa inda zai kara da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont. Senator mai wakiltar jihar California Kamala Harris wace ta janye daga takarar a watan Disamba ta nuna goyen bayan ta ga Biden a jiya Lahadi kuma tana cewa shi yafi dacewa kuma a shirye yake ya fidda kasar Amurka daga mawuyacin halin da take ciki. Masu sharhi akan siyasar Amurka na yawan ambatar Harris a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda ta yi a dau mataimakin shugaban kasa ga Biden daga cikin su suna cewa Amurka na buƙatar shugaba da zai fidda martaba da zai fito da martabar Amurkawa, shugaba da zai faɗi gaskiya da kuma shugaba da zai tsayawa marasa galihu wanda ba su kulawa da kyau.
To a gaida Aisha za kuma ta sake dawowa da ƙarshen labaran nan gaba kaɗan. A makafin nan bari mu je Najeriya inda bayan da aka samu ɓullar cutar coronavirus a Kamaru, hukumomi a jihar Borno Najeriya da ke makwabtaka da ƙasar ta Kamaru sun fara ɗaukar matakan ganin cutar ba ta ɓulla a jihar ba bisa la'akari da kai koman da jama'a ke yi a tsakanin yankunan biyu. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya zanta da kwamishinan lafiya Dr. Saliu Aliyu kan matakan da suke ɗauka.
To matakin da mu muka dauka a jihar Borno saboda yanayin yadda muke na farko tun kafin ma kasar Kamaru ta gano wannan cuta a gefenta mun yi amfani da hukuman da ya fi dacewa wanda rawin ya rataye a wurinsu mun tabbatar cewa duk matafiya da suka shigo cikin garinmu ta hanyar tashan jirgin sama an yi musu bincike a duba waɗanda zafin jikinsu ya dara wani abu abinda muke kira ta 30 degrees centigrade wa'annan mun yi kuma a kullun ko da yaushe ana yi ma irin wannan mutane yanzu haka ne nake maka magana akalla a kowane rana muna samun mu screening din mutane kamar 240 zuwa 280 bisa ga yawan wanda suka zo a cikin
jirgin sama kenan
jirgin sama
to kasan nan kamar abu da take mutane na shiga da fita tsakanin Najeriya da Nijar kamar da charge haka ta mota su kuma wani mataki kuke dauka akan
wanda suke zuwa da ta kafa su kuma musamman kan iyakoki su ko authority din nan su ma akwai ma'aikatan su da matun da suna nan so mun kara musu karfin gwiwa da abin da suke tashoshin mu a yanzu haka ba ma komai a tashoshin mu saboda wannan cuta ne yake zuwa daga wani ƙasa wanda ba ma tsammanin cewa mutane in suka bi hanyar mota za su iya kamuwa da shi amma a lokacin da ba ma fata idan har muka samu kanmu akan cewa cutar nan yayi yadu fiye da yanda ake tsammani to dole ne zuwa tashoshin motoci da su ma za mu sa mutane saboda a ayyana da irin wannan aiki da irin wannan bincike amma yanzu haka din tashoshin motoci mun cire su a ciki saboda ba mu da abinnan ma'aikata isassu da za mu iya mu tura zuwa wannan wuraren
kamar ko wasu matsaloli da kuke fuskanta ne wajen faɗakar da jama'a game da wannan matsala yanzu haka
kuma eh to babban abin da yake cin mana tuwa koda shi ne muna kira ga gungun murya ga ma'aikatan yada labari da kafofin yada labari saboda su taimaka mana wannan abu ne da ya fara yanzu zai dau lokaci ba mu san yaushe zai kare ba idan a ce kowani a hanyar fadakarwa da za mu yi amfani da shi sai mun biya to ba ma na tsammanin gwamnati suna da wannan dama da za ta ci gaba da biya har yaje so muna ganin kanin cewa a haƙƙinsu na kula da wuraren da suke aiki na al'umma da ake kira corporate social responsibility idan za su keɓe wa'ansu sa'anni ko lokuta da za a kawo ire-iren wa'annan fadakarwa saboda sai amfani da shi muna ganin za mu samu ci gaba.
Dr. Salihu Aliyu kenan kwamishinan lafiya a jihar Borno. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda gugunmu ke cewa karfe 1 dare ne da minti kusan 10. Yanzu dai ga Aishatu dauke da ƙarshen labaran duniyar.
Rundunar sojin ƙasar Koriya ta Kudu ta faɗi cewa ƙasar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda 3 a yau Litinin wanda ya zama karo na 2 da Koriya ta Arewa ke gwajin makamanta a wannan shekarar. An harba makaman masu linzami ne zuwa gabashin gabar ruwan Koriya ta Kudu daga gabashin garin Sondok dake kudancin lardin Hanyong. Hafsan hafsoshin kasar ta Koriya ta Kudu ya ce babu wani karin bayani game da gwajin makaman da za a iya bayarwa a take. Koriya ta Arewa wadda take kokarin yaki da yuwar barkewar annobar cutar nan ta coronavirus ta aike da sakonni mabambanta a cikin makonnin nan. Zababban shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani da abokin karawarsa mai biye masa Abdullah Abdullah kowannen su na shirye-shiryen bikin rantsuwar kama aiki a yau Litinin, al'amarin da ke dada rura wutar gabar siyasa da kuma zama kalubale ga yarjejeniyar tsagaita wuta wadda wata hubbasa ce da Amurka ta yi a ƙarshen watan nan da ya gabata. Ne hukumar zaben kasar Afghanistan ta sanar da shugabar kasar da ke kan mulki Ghani a matsayin wanda ya lashe zaben mai cike da takaddama wanda aka gudanar ranar 28 ga watan Satumba, amma Abdullah wanda shine shugaban gwamnati mai ci ya ki amincewa da sakamakon zaben wanda ya kira mai cike da magudi, ya kuma ce da shi da mukarrabansa suka lashe zaben kuma za su kafa tasu gwamnatin. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi jiya Lahadi cewa zai gana da shugaban
Tumadalla a gaida ke Aishatu. Karshen labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla to a jihar Taraba dake arewa maso gabashin Najeriya, kace da ce ake tayi tsakanin hukumomin jihar da ƴan adawa yayin da gwamnatin jihar Darius Dixon Ishaku ya kwashe sama da wata biyu baya cikin jihar. Daga Jalingo ga Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani.
Kwa kwanaki sai da ko ƴan majalisa da hukumomin jihar da masaran mukarraban gwamnati suka bi gwamnati zuwa Abuja domin kai masa kasafin kuɗi da miyar taba hannu a kai, kana kuma daga baya sai ga ƴan majalisa da hukumomin jihar sun kada wani kuduri na amincewa da sauran gwamnatin jihar, batun da wasu ke maganin fada walakin wai goro amiya. To sai dai kuma yayin da makawa yanzu ba sa ranar komawar gwamnan gida ba, hadimin gwamnan ta fuskacin hakokin yan labarai Mr. Baladan Abu ya ce adu da waɗannan kwanaki ba dole bane gwamnan ya mika mutumikinsa, kuma yana ma da ikon ya gudanar da mulkin jihar a ko'ina.
The government can operate from anywhere in the country for as long as he deems fit. But if he is outside the country, then it becomes a different matter altogether. So he has not violated any part of the constitution.
Zakaji, duk waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba sa tushe, domin mai girma gwamna na da ikon gudanar da mulki a ko'ina, kuma ai ba sai ya mika mutumikinsa ba, domin ko muna tafiya daidai. Don haka waɗannan ƙorafe-ƙorafe da masu suka ai ba su da madogara. A cewar hadimin gwamnan Mr. Baladan Abu,
they are just politicizing the matter.
Shi ko ambassador Hassan Jikardo, tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar, wanda yanzu ko shine ma jakadan Najeriya a yankin Trinidad da Tobago, ya koma zargi ƴan majalisar dokokin jihar ne da zama ƴan amshin shata.
Majalisar jiha wanda na shagaya muku dan amshin sata ne, ya kamata mutanen nan, mu mutanen Taraba, kowane sassa, kowane lungu, ya kamata mu yaki waɗannan ƴan majalisa. Ma farko tukuna yau a ce wai majalisa ta zauna gamnan da ya bar jiha kusan sama da wata biyu babu labarinsa, ba abin da yake faruwa, babu project guda ɗaya wani abin da ya aikata a jihar nan a tsawon shekarun da yayi akan mulki. Wai an bashi vote of confidence, an yadda da ayyukansa da abubuwan da yake saboda zalunci. Sannan mutanen Taraba, Tarakawa suna mutuwa, mutane suna wahala babu asibiti, mutane suna wahala babu makaranti, mutane suna wahala.
To sai dai ko da fitu bai shiga mai da waɗannan zarge-zargen da ake yi a yanzu, kakakin majalisa da kuma jihar Taraban Joseph Albasukuni ne ya ce asuko ba su ma saba wa doka ba.
A dokar Najeriya akwai inda ya aka rubuta cewa idan gwamna baya nan a cikin jiha ya zama laifi. Ba ce baya ciki ba wai yana baya Najeriya ba, fa yana Najeriya. Sa'anan kuma karka manta birnin Taraya Abuja, birnin Taraya gari ce wadda dama duk gwamnoni 36 da muke da su sukan taru kowane wata su dauki matakai akan Nigeria akan state nasu kuma ya ci yasha so idan gwamna yanzu yana Abuja wanda shine birnin Taraba kuma yana zone a cikin gidan gwamnatin Taraba wanda nan shine dokan Taraba ina ne kenan mutun zai ce mana kuma wai mu a yi masai mu nan majalisa sai zama laifi mu muna aiki da doka ne mutum zai fadi magana don sun kansa kuma saurayinsa sai zama muna dole mu ce sai abin da ya fara za mu bi ba idan akwai inda doka ta san cewa wannan zai shine in ga ka muna mu za mu dauki mataki akai
to wai ko me masana shari'a kuma ke cewa ne
sunan Idris Abdullahi Jalo sashi na 190 karamin sashi na 1 yanzu in zai tafi hutu ya kamata ya gabatar da wannan a gaban majalisa akan zai tafi hutu ko kuma idan ba zai iya gudanar da aikin office ɗinsa ba bisa wasu dalilan daga tsarin mulki ya kawo ya kamata a gabatar da shi a gaban kakakin majalisa sa'annan in har ba a yi ba bayan kwana 21 baya nan kuma bai iya gudanar da ayyukan office ɗinsa a matsayinsa na gwamna automatically ya kamata a majalisa by simple majority su yi maida mataimakin gwamna ya zan makaddashin gwamna saboda ayyukan gwamnati kar su samu matsaloli kuma tsarin mulkin nan ba wai ya ce sai idan gwamna ya fita waje ko kuma wani kabai da suke ta bayani dai yanzu cewa ayyukan gwamnati ba su samu matsala ba to ko a cikin jalin goyiki in dai baya na office shi baya gudanar da ayyukan office masan shi da gwamna dole za mu dauka ba zai iya gudanarwa ba ne saboda wasu dalilai
ba da sa Idris Abdullahi Jalo kenan wani masanin shari'a kuma koma da menene yanzu ka an zura ido a gaida wannan dambarwa ta jihar Taraba za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Nigeria
to a gaida Ibrahim idan Allah ya kai mu kuma a shirinmu na hantsi za a ji cewa
a garin birnin Kwandi dake kan iyaka da tarayyar Najeriya a tsakiya kuma kudu maso yammacin jamhuriyar Niger an kwana cikin zullumi a wani yanayi na dardar bayan da waɗansu mutane da jami'an tsaro suke can suna neman ruwa jallo suka yi halbe-halben bindigogi a tsakiyar garin a cikin daren jiya
sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM kenan baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duba batun wani malamin Islamiyya mai suna Malam Abubakar Liman daga damatar babban birnin jihar Yobe. Wanda ya share kimanin shekaru 3 yana fafutar wanke sunansa daga wani kazafi da aka yi masa. Na yi lalata da kananan yaran aliban da yake koyarwa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashin Gumel. Idan watakila mai sarruna biye da mu a makon da ya gabata ne muka saurari Malam Abubakar Liman ya bayyana mana abin da ya faru da shi cewar wasu iyayen yara da yake koyarwa a makarantar Nana Aisha sun kai koke makarantar cewa lokacin da suke tafiya da yaran su ta wata hanya kwatsamsai yaran suka ce ga gidan malam wanda hakan ya sa iyayen suka binciki yayan nasu har suka gano cewa wai malamin yana daukan yaran yana kai su gidansa yana zama a kansu tare da gargadin su kar su fada wa kowa lamarin da yasa hukumar makarantar Nana Aisha ta kaddamar da wani kwamiti na bincike akan lamarin inda a yau zamu tashi ne a daidai inda ya fara yi mana bayani akan binciken da aka gudanar kafin daga baya mu je ga martanin shugaban makarantar Nana Aisha
kai yanzu mun baka hutu mun nada kwamiti zamu yi bincike kuma zamu baka albashinka
kwamitin sun gudanar da wannan binciken
sun gudanar da bincike
menene sakamakon su ya nuna
na'am abinda suka yi bincike sakamakon su ya nuna musu cewa ba su sami da laifi ba
sun rubuta ni a rubuce ko kuma
sun bani a rubuce
kana da kofi din
ina da kofin sa
cewa sun gano cewa baka da
laifi sun gane cewa ba ni da laifi
sun rubuta hannu akan
sun yi sani da komai akan cewa ba su sami da laifi
kuma mika makaranta
sun mika makaranta wannan abinan kofi na bincike. Amma wannan kofi na bincike mun ni ba su bani ba, kawai leta ne suka bani. Sai dai sun gaya mun cewa abin da suka yi a wannan binciken nasu, sun ce mun cewa sun dauki yara su je su nuna gidan da nake kasu gidana. Abin ya gagara, ba su nuna inda nake ba, nake kawo su ba. Sun dawo da su, sun gwada hankalinsu a matsayinsu na yara. Duk malamin da suka yace wannan ma yana kai ku gidansa, yace eh, suka gane cewa hankalin yara ne. Amma duk da haka sun tafi gidajen iyayen yara, sun je sun tambaye su, sun ce musu ni nake kawo yaran makaranta. Suka ce a'a. Ni nake mai da yaran su gida in an tashi. Suka ce a'a. Wani ne ya ganni da yaran? Suka ce a'a. Sun taba zuwa makaranta bayan an tashi ba su samu yaran su ba? Suka ce a'a. Suka ce gida nake zuwa ko a weekend yin dauki yaran? Suka ce a'a. Suka ibi yaran kuma suka kai su asibiti, aka gwada su, aka ce ba a taba yin lalata ga yaran nan.
Su committee kenan.
Su committee. Sannan suka da suka tambaye masu gadi. Akwai fiscal wanda suke wuni, akwai kuma da tije Fulani wanda suke aiki su anan ma suke kwana. Duk an tambaye su, sun taba kallo na da yara? Suka ce su ba su taba gani na da yara ba. Sun je kuma sun binciki nani masu kula da yara bangaren nursery, kowane class akwai nani. Ko da fitsari yaran za su yi, su suke kula da su. Sun tambaye su, suka ce ba ni da wani alaka na wasa ma da yara. To daga nan binciken su bai tsaya nan ba. Su wannan committee suka taso suka zo gidana, suka ce ina da makota. Na ce ina da makota, mu hudu na cikin gida. Suka ce suna bukata su ga makota na.
Kana tare da iyalinka ne a gidan?
Ina tare da iyalina, ina tare da matata da yara na uku. Suka kira makota na, suka tambaye su yaya halayya na yake. Suka bincike suka ce su ba san da wani hali mara kyau ba. Suka gama wannan, nima kuma suka tambaye ni iyalina tana aikin gwamnati ne? Nace ba ta aikin gwamnati, tana makaranta. Nace musu ta gama makarantanta tun bara. Sai dai wani dan zuwa anguwa na al'ada haka da ba za a rasa ba. Suka ce to shikenan. Suka gama rubuce-rubucensu suka dauka suka tafi makaranta. Daga karshe suka kira shi wannan lauyan nasu Kamal. Suka bayi shawari, suka bayi kofi na takardun da suka bincike. Sun yi ba su shawarin cewar wannan malami tunda ba ku same da laifi ba, an zalunce shi. Amma abin da nake so da ku wannan kesin babbar magana ne. Ku samu ku kyautata masa, ko kuma ku masa bayani, ku ba shi hakuri ko management, ku nuna masa cewar ba ku same da laifi ba, ko ku canja masa bangaren aiki, ko kuma ba ku da bangaren aiki ku sallame shi, amma ku fahimtar da shi cewar ba dan kuna zarginsa ba. Suka yi musu wannan bayanan, kuma ku cire kanku a cikin kesin, ku bar shi da shi da iyayen yara. In ya ga zai hakura ya hakuri ya basu. In su kuma sun gamsu da bayananku, su nemi sasantawa da shi. In sun ga basu gamsu da bincikenku ba kuma, su yi karansa.
So bisa wannan shawara da shi lawyerinsu ya ba da ma wannan makaranta, kamar wani mataki isa makarantar za dauka?
To shi ne su makarantar matakin da suka dauka, ranan da suka zo biyan albashi, aka sanar da ni cewa ana biya in zo ne karbi albashi na. Da na zo shi ne suka dau albashi na wannan watan, suka bani, sai suka hada mun da shi wannan basa na makaranta. Shi ne da filata ya bani engagement letter.
A tuna sallama kenan?
Na sallama. Ya bani da yake ni Arabic na karanta. Shi ne ya ce kuma letter yana dauke da hutun boko ne.
Haka
sai ya ce kaje ka samu bayan principal, kaje kai ya maka bayani abin da letter yake dauke da shi. To shi ne na tafi na zojan bayan principal, sai ga letter an bani. Shi ne sai ya karba ya karanta mun letter. Ya ce wannan letter abin da yake kunshi a cikin ta shine management ta yi bincike ba su same ka da laifi ba, amma an sallame ka aiki don a kare mutuncin makaranta, ana baka shawarin ka je ka nemi aiki a wani guri.
Naga abin da wasu suke da sunsa
na
cewa an sallame ka aiki amma kuma bisa bincike ba a zankar wani laifi ba. Kuma ko ne abin da suka baka ne na sallama don cewa suna so su kare mutuncin makarantansu ne?
A'a, ni babu abin da suka bani ba wannan jita ba, sai wannan albashi na makaranta.
Sun rubuto maka kamar suna baka hakuri game da abin da ya auku na wannan gazabi da akai maka
babu basu ruto min komai ba sannan kuma basu ma bani hakuri ba ma akan ko a baki a wannan lokacin
kamar akwai wani mataki da ka dauka ne game da wannan koke da kake yi a hukumance ko kuwa ka bar abin hakan nan
eh akwai mataki da dauka matakin shine dama na sanar da iyayena a wannan lokacin cewar ga abin da ya faru da ni amma an ce za a yi bincike to wannan bincike ya kai kimanin sati uku ana yin sa to shine daga karshe dai na kai wa iyayena leta na musu bayanin cewar ga sakamakon bincike ba a same ni da laifi ba amma an sallame ni aiki dan a kare image na makaranta to shine suka ce to kai din ma muna dan abin nan akan ka tunani akan gaskiya tunda in ka ji magana rabin zance ka ji in ka ji magana gefe daya
haka
bari mu bi sawu mu je mu ji me yake faruwa ne to shine suka taso kannan ma'aifina ne su wannan iyayen nawa kenan ni ma'aifina ya kai kimanin kusan shekara 20 ma da rasuwa
haka
to su kannan ma'aifina su suka zo a matsayin ma'aifiyayena suka zo suka samu shugabannin makaranta suka zama director suka ce gashi abin da muka ji ya faru da dan mu Abubakar Liman mu kannan ma'aikin sa ne da Allah menene yake faruwa ne sai suka ce musu eh duk abin da ya gaya mu gaskiya ya gaya muku to me dalili kuka sallame shi a aiki kuma kuwa ce dan ku kare mutuncin makarantan ku sajigo sai suka ce ku je ku zamu neme ku to a neman ne suka tafi suka ba su kimanin kwana uku ba su neme su ba shi kai dai kanin mahaifin nawa ya suna Mala Abdullahi ya koma ya je tambaye su kun ce za ku neme ba ku neme ba sai suka ce gaskiya ba mu ba mu muka yi masa wannan laifin ba iyayen yaran saboda ku je ku tsara inda shi da rasa abin da ya gaya musu to shine kanin mahaifina ya dace to shike tunda da mu mun ji a matsayin iyaye mun je mu ji abin da yake faruwa kuma sun ce mana mu je mu kara kawai mu je
masu sauraro kun dai ji yadda aka gudanar da wannan bincike tare kuma da sakamakon binciken da ya wanke Malam Abubakar Liman daga wannan kazafi to idan Allah kai mako mai zuwa zamu ci gwagwarmaye da wannan malami yayi wajen ganin an wanke sunansa lamarin da shugaban makarantar na Aisha wato Maina Madu Ajari ya tabbatarwa da wannan fili yanzu a madadin wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku Haruna Dauda ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa sai mako mai zuwa mu kasance lafiya
ko sai mu ce Allah ya kai mu yanzu kuma ga labarai a takeice
to labarai a takeice a madadin mutane da suka mutu a sanadiyar coronavirus a kasar Italia yayi matukar karuwa daga 133 zuwa 366 a jiya Lahadi wanda shine adadi mafi yawa a duk wata kasa bayan China abokan takarar tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da suka sha kai na ci gaba da mara masa baya a yayin da ya doshi zabukan fidda dan takara a jihohi 6 ran 3 mai zuwa inda zai kara da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fadi jiya Lahadi cewa zai gana da shugabannin kungiyar kasashen Turai EU a yau Litinin domin tattaunawa akan batun bakin haure dake kutsowa kasar ta Turkiya shugaban kasar Amurka zababban shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani da abokin karawarsa mai biye masa Abdullah kowannen su na shirye-shiryen bikin rantsuwar kama aiki a yau Litinin
sai jama'a baki daya abin da ya sauka kenan ashirin namu sai kuma da hatsi dan Allah ya kai mu zamu zo muku da wasu shirye-shiryen amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga mai martaba sarkin Gumel Alhaji Ahmed Muhammad Sani da iyalan Ayyuba Muhammad Sani sarkin Kuduna Gumel wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Asabar da fatan Allah ya ji kansa amin yanzu a madadin Aisha Tasli da Tsayani gabatarwa da kuma Ciba Hero Dedene da ya hada mana shirin sai kuma injiniyan mu Jimmy Cook ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara shirin mu na hatsi dan Allah ya kai mu
Afrique, le monde aujourd'hui.